بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا هكني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم من ساكة تعدوى أولا يمتشي نرى نرى السبر يوشا تقص قوات الربيع الثاني هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم كل دايا دا تريهدو دا ثلاثين دايا وانا كما يزو دي دا نوني uku ga watan hudu miladiyya ta 2010. A wannan majalisi namu na mako a karatun littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wannafar hamshakin malamin nan Al-Hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abd Al-Latif Al-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shi ne darasinmu na 113, inda za mu tashi a cikin sabon kitab, wato kitabul ghusli. Malam yace an Aisha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء الحديث. حديث دق عائشة ما تر النبي صلى الله عليه وسلم إتقم ألا يدد إتاه أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي صلى الله عليه وسلم كان يا كفنجي إذا اغتسل من الجنابة إذا انزي وانكن جنبا بدأ سي فار فغسل يديه يوانك عنا ينسبيو ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سنن يأ الولا كما يديك الولا السدو من سلا ثم يدخل أصابعه في الماء سنن يشغل تياطن سأتك الروا فيخلل بها أصول الشعر يطيف توشا قاش سا ثم يصب على رأسه ثلاث غرف سنن يزبكم كمفتا سروا بداؤك أكنسا بيديه دهن ينسبي ثم يفيض الماء على جلده كله سنن kwararar ruwa a jikinsa gaba daya. Hadisi na biyu shine hadisin Maimuna. Wa an Maimunata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha, daga Maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita kuma Allah ya yarda da ita tace tawadda'a rasulullahi wudu'ahu lis-salati annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala irin alwalasta da yake don sallah ghayra rijlaihi bai wanke kafafunsa ba wa ghasala farjahu ya wanke gabansa wa ba asabahu min al-adha da abinda ya shafe shi na daga kazanta ثم افاض عليه الماء سنن يذوب روا اجكنسا ثم نحارج ليه سنن يكود كفافونسا غري غدا فغسلهما يوانكيسو هذا غسله من الجنابه wannan shine wankan annabi sallallahu alaihi wasallama na janaba wadannan hadisi guda biyu hadisin Aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da hadisin Maimuna su ne jigo a wannan babi na wanka wato su ne aka fi dogaro da su da kuma hujja da su a wannan babin sauran hadisai da duk suka zo a babin wankan annabi sallallahu alaihi wasallama ko yadda za a yi wankan janaba to duk suna dafa ma waɗannan hadisai baya ne baya wato suna dafa waɗannan hadisai biyu baya waɗannan su ne jigo hadisin Aisha da hadisin Maimuna hadisin Aisha Imam al-Bukhari da Muslim da Nasa'i da wasu ma daga cikin malaman sunna sun ruwaito shi a cikin littattafan su a Kitab al-Tahara ko karkashin Kitab al-Ghusl kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi anan Imam al-Bukhari ya bude da hadisin Aisha wanda ya kawo shi karkashin babin da yayi watake babul wudu'i qabla al-ghusl babin da yake magana akan hukuncin yin alwala kafin a fara wanka Imam Shafi'i Allah ya kara masa rahama yana cewa wal ikhtiyaru fil ghusl ma rawat Aisha wato abinda na zaba wajen bayanin yadda ake wanka shine hadisin da Aisha ta rawaito Ibn Abdul Barr a cikin wagegar littafin sa At-Tamhid da kuma littafin sa Al-Istinsar yana cewa huwa ahsanu hadithin ruya fi zalika wannan shine mafi kyan hadisin da aka ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da batun wanka Imam Malik ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin sa Al-Muwatta daga Hisham ibn Urwa shi kuma na'am daga Hisham ibn Urwa shi kuma daga ba mahaifinsa Urwa ibn Zubair shi kuma daga Aisha Allah ya kara mata yarda to banda Malik da dama daga cikin malamai mahaddata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama sun rawaito wannan hadisi kamar Sufyan ibn Uyayna kamar Abu Muawiya kamar Hammad ibn Salama waɗannan duk sun rawaito wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha daga Hisham ibn Urwa shi kuma daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair shi kuma daga khalatta innata Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha tana sifanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wankan janaba ta fara da cewa kana idza tatala ya kasance idan zai fara wanka ma'ana idza tatala idza shara'a fil ghusl idan zai fara wanka min aljanabati na janaba min anan sababiyya ce wato wankan da yake faruwa a dalilin samuwar janaba tace bada'a faghasala yadayhi sai ya fara da wanke hannayensa biyu wannan wanke hannaye guda hannaye biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake farawa da su tana yiwa yanzan ya fara da wanke hannayensa biyu dan ya tsaftace su kafin ya sanya su cikin ruwan wankansa ko da akwai datti akwai kazanta akwai kura ya fara da wanke su kafin ya tsoma su cikin kwanon abin wankansa ta yi kuma ya zan wanke hannayen nan su ne wanke hannaye biyu da suka zo umarni ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da ya tashi daga bacci ya fara wanke hannunsa kafin ya sanya cikin ruwan alwalarsa ta yi ya zama wankewa ne kawai dan dai ya tsaftace hannunsa ta yi kuma ya zama wanke hannayen nan ne guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi a hadisin Abu Huraira wanda mun karanta shi a baya a wannan littafin إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يصله ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أن سوّن حديث يا جبتة كان أيوا إذن سبود وانم أمر دين جي إن يتعجي لقبت شيئا كم فارا دوان كهان ننسى سيسي وقوان دني وقوان دني. أقول واير سفيان بن عيينة دك هشام بن عروة دك عروة دك عائشة تكي تيوى قبل أن يدخلها في الإناء يدا وانك هنا ينسى كافن يسن يهنن أتكي الروة سنن أتكي رواية إمام الشافعي دا ترمزي أقول قال وانا أبو أنا دا تتي فغسل يديه سيتي ثم يقتل فرجه سنن يوانك قبنسا وانا يازو أتكي رواية ميمونة سوهاك لما يازو أتكي رواية عائشة يلا لا أتكي سنة الترمزي هكذا لي إمام مسلم يا رويت وانا تهنير أبو معاوية حماد بن معاوية الدرير دا رواية أبو داود تهنير حماد بن زيد دك ننسو لك هشام بن عروة عائشة تسيه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سنة النبي يعل ولا كمر إذن الولد يكي يتسلى أنا تقارى تسيه كما يتوضأ للصلاة kamar alwalatta ta sallah don kakka fahimci kalmar alwudu anan ana nufin wanke hannu ko wanke gabbai kawai wato abinda ake kira alwudu lugawi a ka fahimci ana nufin alwala ta shari'a wacce aka sani ana yi domin ayi sallah domin kalmar alwudu a lugha tana daukan wanke wani bangare na jikinka kamar hannayenka kamar ainihin hannu da fuska duk wannan za su shiga cikin kalmar alwudu so dan a kawar da wannan tunanin kakkai zaton cewa kawai dai ana nufin wanke hannu kace a lugar larabci da ba an ce wudu ana nufin wanke hannu dan haka wannan ake nufi sai ta kawar maka da wannan wahabin tace kama ya tawaddu lis salati kuma abinda ba malamai suke cewa duk inda kalmar wudu ta zo a cikin maganar ne shari'a wato a cikin alqur'ani ko ahadisi to abinda take nufi alwala ta shari'a duk inda ka karanta kalmar alwudu a cikin alqur'ani tazo ko a cikin hadisi tazo to ma'anarta shine alwalatta ka sani ana yi domin shi wannan shine al-aslu al-aslu kamar da malamai suke cewa alhamdu ala al-haqiqati ash-shar'iyya al-haqiqati ash-shar'iyya muqaddamatu ala al-haqiqati al-lughawiyya duk inda kalma take da ma'ana guda biyu akwai ma'anarta ta shari'a da kuma ma'anarta ta tsantsan lugha tsantsan harshen balarabi to ana fara bata ma'anarta ta shari'a sai idan an samu wasu dalilai masu ƙarfi waɗanda suke nuna cewa anan ita kalmar tana nufin ma'anarta ta lugha ne ba ma'anar shari'a ba sannan a dawo kan ma'ana ta yare na yare amma in ba haka ba za a kace akan yare na shari'a ne don haka ta dai ƙara fito da wannan dan ta ƙara dai kawar maka da dukkan wani wahayi ta ce kama ya tawadda'u lis-salati farawa da alwala kafin sal kafin wanka tana yi ta zan alwala din nan sunna ce mustaqilla mai zaman kanta sai yadda kuma idan mutum yayi ta idan yazo wanka kuma sauran gaban alwala din zai sake wanke wato ta zama ita sunna ce mai zaman kanta shi ma wanka kuma sunna ce ko kuma ibada ce mai zaman kanta zama ko kage kenan kowace tana da niyya alwala da niyyarta sannan shi ma wankan da niyyarta ta yi kuma ya zan wannan wankan wannan alwala din wani bangare ne wani yanki ne na shi wankan saboda ka ga in wani yanki ne na wanka tun lokacin da ka fara alwalar za ka yi niyyar wankan ne ba wai niyyar alwala ita kadai ba za ka yi niyyar wankan ne domin ita alwalar yanki ne na wanka in kuma mun ce a alwala sunna ce mai zaman kanta ita kadai tana cin gashin kanta to mutum zai niyyar alwala sannan in ya gama sai kuma ya shigar da niyyar wanka dan kowace kowanne daga cikin waɗannan abubuwa biyu zaman kansa yake yi malamai suka ce hikimar farawa da alwala domin a fara gabatar da gaban alwala domin ya zan wannan akwai nuna matsayi da karamci da girma na su waɗannan gabbai wato dan karrama waɗannan gabbai waɗanda ake yin alwala a jikinsu domin yin ibada sai aka fara gabatar da su domin a nuna wannan matsayi nasu suna da matsayi babba a tsahara karama da kuma tsahara babba tsahara karama ita ce alwala da kuma tsahara babba shine wanka to shin wannan wanka wannan alwalar wajibi ce wato wajibi ne duk wanda zai yi wanka dole sai yayi wannan alwalar ta yadda idan da bai yi alwalar ba wankan shi bai yi ba a'a ba wajibi bane mutum yayi wannan alwalar yin ta sunna ne wato idan yayi wannan alwalar to ya kara samun wata kamala a wajen wankan rashin yin kowa shi yake nuna wankan bai yi ba saboda haka yin alwala din yana daga cikin sunan ko mustahabbat na wanka wanda zai sa wankan ya zama ya samu kamala ladan da mutum zai samu a wannan ya tsara wanda babu alwala a ciki amma da za a yi wankan babu alwala din to wankan yayi wannan shine ra'ayin mafiya yawancin malamai har ma Ibn Battal a cikin littafin da yayi sharhin Bukhari yake cewa ijma'i duk da cewa malamai wasu malamai sun ce a'a ba ijma'i bane an samu wasu wadanda suka saba wannan kamar Dawud az-Zahiri kamar Abu Thawr su suna ganin ita wannan alwala din ga wanda yake da hadafi karami to dole ne yayi ta wato bayan janaba din yana da wani hadafi to dole ne yayi alwala saboda haka su sun wajabta alwala din amma dai mafiya yawancin malamai ba su tafi akan cewa ita alwala din wajibi bace kuma wannan shine magana mafi inganci na'am manzo sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da alwala amma ba shi ya nuna wajibcin ta ba kamar yadda wasu bayanai za su kara tabbatar da haka da wasu hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Ummu Salama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hasayat thumma tufidina ala jasadiki min al-ma fatakunina qad tahurti wato abinda yake zai wadatar da ke kawai ki zuba ruwa sau uku a kanki ma'ana ki wanke kanki sau uku sannan ki kwara ruwa a jikinki sai zan kaba kin tsarkaka kaga anan bai gaya mata ta yi alwala ba kamar yadda ya gaya ma mutumin nan lokacin da aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an yi wata tafiya babu ruwan da za a sha ma ballantana a samu na alwala wani ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi janaba ya za a yi gashi ruwan ma da za a sha yayi kadan wani kuma ya zo ya ce musu yayi janaba to shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai kai sai ba ma ma'ana ba za a kai ruwan da za a sha a baka kai wanka ba ko mutane su zauna da kishi sai kai sai ba ma daga baya aka samu isasshen ruwa aka sha sahabbai suka sha har dabbobin suka ba shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka bayan an gama sha an koshi ya ce khudh hadha wa afrijhu ala jasadika karbi wannan ruwan ka je ka fara a jikinka to kaga anan malami suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta maganar alwala ba ya gaya masa cewa karbi wannan ka je ka fara a jikinka ma'ana ka gane jikinka da ruwa idan kai haka wankanka ya kammala saboda haka ita wannan alwala din sunna ce sannan kuma sifa ce ta kamala idan mutum yayi wankan tare da alwala din kuma hakan ba ta samu ba to shikenan da a ce mutum zai tara kansa cikin shawa ya kunna famfo kawai ya zuba ruwa a jikinsa ko ina ya samu ruwa a jikinsa shikenan yayi wankan janaba idan har da niyyar wankan yayi ko kuma yayi niyya kawai ya fada cikin wani teku ko wani ruwa da yake mai tsafta to shikenan yayi wankan kaga lokacin da zai shiga yana ninkaya a cikin ruwa ba batun ya tsaya yana gaba ko wani abu to shikenan wankan ta yayi abinda kawai ake bukata shine niyya ya zama akwai niyya idan ba niyya ba a cewa yan kada mutum yana tsaye gefen wani ruwa haka da janaba a jikinsa sai abokinsa cikin wasa sai ya lallabo a koye sai ya tunkuɗa shi cikin ruwa din sai tsudum ya je to da ban kuma da janaba sai ya fito ce ka kaga ko da ban ina da janaba ka sai baka mu ke ka sai baka mu to za mu ce ai wanka a bai wanka saboda ba niyya sai dai da ya shiga sai kuma ya niyyar sai kuma ya zama amma sai an tura shi ya fito shi kaga daman ina da jalaba ka ta bike ni to haka wannan ba wanka bane tace sun ba yi tsiro a sabi a hufin ma'i sannan ya shigar da yatsunsa cikin ruwa wato ya shigar da yatsunsa a cikin ruwa kamar yadda zo a cikin muslim تشي ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يأبروا يشغل تياتن ستكين توشن غاشن تا وتشن تكين غاشن تا مثلا لا رباطنا دا غاشي مو باو لتوشي ولا توشن غاشي تنسك حتى كمار ما ينقل يا كي دا غاشي قاتم بعد كي أكيبا كي قوي تزوب الواء كنت أما ولا توشن غاشن تا dora ana sifanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda gashin sa yana zubowa hakan kafadarsa saboda kaga kai wanda in ba ita alama ta kama ba zuwa kafada bare naka arwaya tirmidhi da nasa'i tayar yayin da yake sunna yashribu sha'ruhu alma ya shayar sannan ya shayar da kansa wato da gashin kansa da ruwa فيخلل بها أصول الشعر فيخلل بها أصول الشعر يتسي في توشن غاشن دوانا نيجن ياتن ناشن أولا نسك لبخاري كمان ويركس ميها دي فيخلل بها أصول الشعر كاقا أنا أقفت غاشن جكنسا غاشن كنسا وتو غاشنسا arwayar hammad ibn salama daga hisham a wajen baihaqi yana cewa fa yukhallilu biha shiqqa ra'sihi al-ayman fa yatatabba'u biha usul ash-sha'r thumma yaf'alu bi shiqqihi al-aythar kadhalika wa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ruwan sannan ya tsefe kansa farin damansa ya bibi tushen gashin sa da farin kansa na dama sannan kuma yayi wa farin hagu na kansa irin haka wato lokacin da zai wanke kabba yakan fara da farin dama sannan kuma farin hagu al-qadi ya littafin ashafa kun sai yayi wa muslim sharhi sunan shi al-mu'lim ikmal al-mu'lim fi sharh sahih muslim to a cike yake cewa wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan jumla أصول الشعر da aka ce ya tsefa tushen gashi kekenan wannan ya nuna duk gashin jikinsa wato idan mutum ne wanda yana da gashi a ko ina a jikinsa to sai ya tsefa tushen gashin jikinsa duka ko dai saboda an ce usul ash-sha'r ba a faɗi gashin kai kawai ba ya zama kowane gashi ya shiga karkashin usul ash-sha'r da aka faɗa a cikin wannan hadisi ko kuma a yi kiyasin gashin kai da sauran gashin da yake jikinsa kamar gashin gemunsa da kuma gashin hamatarsa gashin duk dai wani gashi da yake jikinsa sai ai kiyasin sa da gashin kansa sai yanzu yana buƙatar a tusa ruwa a sadar da ruwa ya kai hannun domin ya zan ya taba wato fatar jikinsa domin a samu cikakken game jiki da ruwa kamar yadda shi wankan yake da shi to tsatsayewar ita kanta tsatsayewar wajibi ce ko ba wajibi ce ta yi wa'in zuba ruwan kamar yanzu irin kawo kanmu ai ta gaba ta yi wani tsatsefewa ba to ta yi ba mai tumar irin dai namu amma ya tara tuma ya tara gizo da yawa haka to shin sai ya tsatsefe ko da kuwa ruwan zai iya ratsa kansa ko ku a ba tilasta ya tsefe ba tsefewar ita a karan kanta wajibi ce ta yadda idan baka tsefe ba ka bar wani abu wajibi a wankanka ko ku a abin da ake bukata ruwan dai ya kai ga fatar jikinsa in ruwan ya taba fatar jikinsa shikenan to wannan shine hukunci ittifaqan tsatsefewar ba wajibi bace sai dai idan akwai wani abu a kansa ta yadda ruwan ba zai je fatar jikinsa ba sai idan ya hada da tsatsefewar to a wannan lokacin tsatsefewar ta zama wajibi ma la yatimmu alwajiba illa bi fawwa wajib abin da duk ba zai yi wajibi ya samu sai an yi shi to shi ma ya zama wajibi sannan tace thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurra sannan ya zuba kamfata uku a wata ruwaya thalatha gharafat ya zuba kamfata uku akan ruwa wanda ya nuna tasrif wato yin wanke uku wanke kai sau uku sauran ruwayoyin da suka zo ba su yi bayanin wanke sauran jiki sau uku ba abinda suka yi bayanin wanke kai sau uku a zuba a sake zubawa a sake zubawa haka yazo a hadisin Aisha haka yazo a hadisin Maimuna haka yazo a hadisin Ummu Salama an tahti ala ra'siki thalatha hayatin wato duk abinda yazo shine wanke kai sa uku sai kuma gaban alwala yayin alwala to da ita alwala an ce wudu aka lit salati irin alwalar da kake ta sallah kaga alwalar da kake ta sallah akwai wanke gaban sa uku aci sauraka anan ne wanke gaban sa uku suka ru amma sauran jiki idan zaka zuba ruwan basharati bane sai ya zama sau uku abinda ake da bukata shine ya zanne ko ina jikin ka ruwa ya taba shi yasa sai tace thumma yufidu alma ala jildihi kullihi kaga anan bata ce salata abin nan bai ifabati sai tace sannan ya kwarara ruwa a jikin fatar jikinsa gaba daya al-ifada shine al-isala kwarara ruwa shine ake kira al-ifada thumma yufidu alma sannan ya kwarara ruwa ala jildihi kullihi waɗanda suka ce tuɗa jiki ba wajibi bane sun yi hujja da wannan magana ta Aisha domin kwara ruwa a jiki ba shine tuɗa ba abinda ta faɗa anan shine kwara ruwa a jiki amma bata ce da tuɗawa to wasu malamai suka ce wannan zahirin lafazin maganar Aisha ta nuna tuɗawar ba shar'i bace in ka tuɗa oho wannan kai kaga dama amma dai kakka ɗauka cewa wanda ya yi wankan bai cuttuɗa ba to bai wanka ba waɗanda suka sharɗanta cuttuɗawa kamar malikiya malikiya sun sharɗanta cuttuɗa jiki sun yi ƙoƙarin fassara yufidu al-ifada da cewa wanke wanka ake nufi wankewa ake nufi suka ce kuma wankewa ba ta yiwa sai da cuttuɗawa to amma wasu sun ce wannan matsawa kai ne wajen nemo dalili kalmar ifada ba za ta ɗauki wannan ba sannan ga hadisin wancan mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afrigh thumma afrighu ala jasadik ka watsa shi a jikinka kaga kalmar ifrigh ba ta ɗaukan ma'anar cuttuɗawa saboda shi cuttuɗawar a karan kansa idan mutum zai yi shi babu komai amma kuma babu abin da yake nuna wajibcinsa cewar da Aisha ta yi kullihi jikinsa ko fatar jikinsa gaba daya a can da farko ta ce mana summa yatawaddau kama yatawaddau lis-salati ba haka take ba yayi alwala kamar yadda yayi alwala don sallah sannan da ta zo karshe sai ta ce summa yufidu ma ala jildihi kullihi kaga gaban alwala duka sai shi ko ba su shiga ba ya nuna kenan alwalar tana zaman kanta sannan kuma wankan shi ma yana zaman kansa don haka dan an wanke gaba lokacin alwala in an zo wankan kuma ba za a fasa wanke ta ba an gane ko domin kalmar kullihi tana nuna ta'amili wato gane jikin gaba daya da wanka wannan lafazin na Aisha ya sa wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan maganar tata wannan gabar maganar tata akan cewa ana son a kammala alwala wato kada a jinkirta wanke sawu a kammala alwala gaba daya domin zahirin abin da yake nunawa abin maganar ta da take ta yatawaddau kama yatawaddau lis-salati yana an kammala alwala duka tunda ba a yin alwalar sallah a jinkirta wanke kafafuwa inda za a alwalar sallah to sai an wanke har kafa tunda ta faɗa cewa da farko yana wanke abin da dinsa yana yin alwala alwalarsa irin ta sallah wanda ya nuna mana kenan yana wanke kafafuwansa a wannan a yayin wannan alwala din sannan kuma da ƙarshe in ya zo wanka kasancewar ya wanke kafarsa kuma baya hana ya sake wanke ta yayin da ya zo wanka wannan shine abin da ruwayar Aisha take nunawa kuma shine da dama waɗanda suka rawaito hadisin Aisha kusan abin da suka nuna kenan amma an samu wata ruwaya a cikin sahih Muslim ruwayar Abu Muawiyah ad-Darir daga Hisham ibn Urwa daga Urwa daga Aisha al-lafazin sa shi a ƙarshen hadisin sai yace thumma afada ala jasadihi thumma ghassala rijlaihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwa ya fara ruwa a jikinsa sannan kuma ya wanke kafafuwansa kaga lafazin sa ya nuna kenan daga ƙarshe ya wanke kafarsa ba daga farko ba wannan lafazin nasa kusan shi kadai da ya takaita da kawo wannan lafazin a hadisin Aisha dukkan waɗanda suka ruwaici hadisin Aisha ba su faɗi haka ba. So dai abinda suka gaya mana cewa daga ƙarshe yana zuba ruwa a jikinsa gaba ɗaya, amma ba su ce yana wanke ƙafarsa ba. Wato bai taƙaita wanke ƙafa, bai jinkirta wanke ƙafarsa ba sai daga ƙarshe. Haka wasu malamai suka ce wannan lafazin na Abu Muawiya kuskure yayi a hadisin, saboda jama'a da dama sun ji hadisin daga Hisham ibn Urwa, amma ba su faɗi wannan lafazin nashi ba. Malik yana cikinsa, Malik kuma gangare da a cikin harka hadisi, inda har akwai wannan lafazin ya kamata ya faɗe shi. Sufyan ibn Uyayna yana cikin waɗanda suka ji wannan hadisi amma ba su faɗa ba. Zaid, Hammad ibn Zaid, wanda shi ma ba dama a harkar hadisi, mutumin Basra, yana daga cikin wanda suka ji wannan amma ba su faɗi wannan ba. Hammad ibn Salama shi ma haka. Babu wanda ya taƙaita da wannan lafazin sai Abu Muawiya Az-Zarir. Shi yasa sai malamai suka ɗauka cewa kuskuren sa ne. To amma akwai wata ruwaya ta Abu Salama ibn Abdurrahman wacce za ta goyi bayan ruwayar Hammad, domin a ruwayar Abu Salama wacce tana cikin Musnad Abi Dawud Tayalisi, a ciki yake cewa fa'iza faraga ghasala rijlaihi, hadisin Aisha, fa'iza faraga, idan ya gama wanka ghasala rijlaihi sai ya wanke ƙafafuwansa. Kaga wannan yayi daidai da hadisin Abu Muawiya al-Hisham al-Urwa, sabanin abinda sauran malaman da suka ji hadisin ba su kawo ba. To kaga dole kenan sai mun koma baya, waccan maganar da yayi da tayi na farko, sun ba ya tawaddau kama ya tawaddau lis-salati, dole ne mata tawili. Don karshen hadisin bisa ga ruwayar Abu Muawiya da Abu Salama ibn Abdurrahman, domin farkon hadisin ya dace da karshen hadisin. Ko dai mu ɗauka ana nufin kama ya tawaddau lis-salati ai aktsarahu wa huwa basi wa rijlaihi, mafi abinda yake yi na alwalar sallah amma banda wanke kafa. Mu fitar da wanke kafa daga cikin wancan jumla. Kaga wannan shi zai dace da ruwayar Abu Muawiya, ya dace da ruwayar Abi Salama ibn Abdurrahman an Aisha. Ko kuma mu ɗauka hadisin Aisha abinnan maganarta ta farko tana nufin alwala cikakkiya, sai dai kuma bayan ya gama kuma yana sake wanke kafar, wato sake wanke kafar nan tashi ba ta kore ya wanke kafar ta da farko yayin da yake wanka. To shi yasa sai malamai suka karkasu wajen fahimtar wannan. Malamai sai dan suna da da duk lokacin da kaga sabani, to akwai wanda dalilin da ya kawo sabani, ba kawai mutum yake takar iska yace bari in saba ba. Malamai ba haka suke ba, irin nawo ne yanzu ba, da kawai mutum ya ji ɗanɗanon wani abu a ƙwaƙwalwarsa kawai zai fito ya ɗora mutane a kai, a'a. So akan samu wani dalili wanda zai jawo su yi wata fatawa, ko da kuwa za a ce daga ƙarshe sun yi kuskure. Wasu malaman sai suka ta dai akan cewa mutum ba zai rarrabe tsakanin wanke kafa da sauran gaban alwalansa ba, wato a karan farko zai yi alwala cikakkiya, wannan shi ya fi zama mustahabbi. Wannan shi ne ra'ayin jumhur, mafi yawancin malamai, saboda hadisin Aisha bai nuna haka ba. Wasu kuma sai suka ce a'a, zai iya jinkirta wanke kafarsa sai ya gama, domin haka hadisin Maimuna ya nuna. Za mu ga hadisin Maimuna karara ya nuna haka. Wasu kuma sai suka nuna cewa duk ɗaya ne, ko kai wannan ko kai wannan, duk ɗaya ne, ba wani wanda ya fi wani. Ko kun ka gada ba ka wanke daga farko, ko kun ka gada ba ka bari daga ƙarshe ka wanke. Imam Malik sai ya raba abu, sai ya ce abinda ya fi dacewa shi ne ka wanke a yayin da kake alwala, ka wanke ƙafarka, sai dai idan ya zan gurin ba mai tsafta ba ne. In ya zan gurin ba shi da tsafta, to ka jinkirta wanke kafa din. Misali kana wanka a irin bandakunan mu na gargajiya da ko da bai babu, saboda ka ga gurin zai tabe da ruwa. To in ka wanke kafar ka yayin alwala din, kaga dole za ka buƙaci sake wanke ta. To sai ka jinkirta wanke ta din, sai daga ƙarshe ka ɗauke kafar taka ka kai ta inda ba tabe sai ka wanke. Kusan hadisin Maimuna, idan ko kula haka ya nuna, da yazo maganar wanke kafa sai yace summa naharijilaihi haka ne sai ya kawar da kafafuwansa gefe guda faka salahuma sai ya wanke su to Imam Malik yace mu dauki wannan akan idan gurin ba tsafta wato guri ne wanda yake akwai dagwali akwai dagwali idan kai wanka din gurin zai tafi sai da in ka wanke kafaka alwala farko to zaka bukaci lalle ka sake wanke to kai hakuri in ka gama sai ka wanke to jinkirta wanke kafa sai an zo karshen wanka shi kuma zai kara dawo da gobaya sai mu kara fahimtar ashe da wanka da alwala din da abu ɗaya ne alwalar tana cikin wankan tunda da ba ta cikin wankan bai kamata a jinkirta wanke kafa ba don a ka'ida alwala ba a san ka jinkirta wanke wani gaba sai da larura amma ba larura ka fara alwala to ka kammala to cewar da aka yi ka jinkirta idan har yanzan gurin akwai caɓi karshe daga karshe ka wanke an baka wannan damar wannan shi yake nuna cewa ashe wani aiki ne dunkulalle guda ɗaya don haka tun farko ma sai ka yi niyyar wankan jalabar yayin da za ka yi alwala ba sai ka yi niyyar alwala ba a matsayinta mai zaman kanta sannan kuma daga baya ka yi niyyar wanka. Mu dawo kan hadisin Maimuna zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha kun ga wannan sha'anin dole sai matan annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne kadai za su iya gaya mana yadda hakikalin abin yake shi yasa su suka fi bada labarin da yafi na kowa haɗewa don sauran sai dai su gaya maka abin da suka ji kowa da zai gaya maka ga yadda annabi yake wanka to ji yayi ko da sahabin ne idan ba ya zama matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wacce ita ce suke tare da shi kamar da za mu zo hadisin Aisha tare ma suke yin wankan ita ma Maimuna suna yin wankan nan tare kaga saboda haka su za su kowa sanin ya wankan yake zaka su suke bada labarin yadda abin yake hadisin Maimuna bint al-Harith Allah ya kara mata yarda take cewa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salati ghayra rijlai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala irin alwalat ta tasalla banda wanke kafa kaga wanda ya nuna ya jinkirta wanke kafa ta fito kalara ta ce banda wanke kafa wanda ya saba wa zahirin hadisin Aisha amma kuma ya dace da ruwayar Abu Muawiya ya kuma dace da ruwayar Abu Salama ibn Abdurrahman a cikin Musnad al-Bayhaqi sace tawadda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salati ya alwala alwalasta irin ta sallah wa ghasala farjahu wa ma asabahu min al-adha ya wanke gabansa da abinda yake ya shafi ya taba shi na kazanta wato na datti thumma afada ala alayhi al-ma'a sannan ya kwara ruwa a jikinsa thumma nahari ilayhi sannan ya kawar da kafafuwansa gefe guda faka salahuma ya wanke su hadha ghusluhu min al-janaba wannan shine wankansa na janaba al-qurtubi yana cewa hikimar jinkirta wanke kafa a bar shi sai daga karshe domin a samu dacewa wajen fara yin wanka ta hanyar a fara wanke gaban alwala da kuma kare wanka da wanke gaban alwala kaga gaban alwala tana da wata martaba da wata daraja da sauran gabbai a jiki ba su da ita shi yasa daga daggare su ma ne mutum a ranar lahira ake gane mumini min asarin gurra al-muhajjalin min asarin wudu to saboda haka don a samu farawa da su da kuma rufewa da su aka fara da alwala sannan kuma aka rufe da wanke kafafuwa waɗanda suna daga cikin gaban alwala idan ku kula a ruwayar Maimuna ta ce tawadda'a rasulullahi wudu'ahu lis-salati ghayra rijlaihi sai ta ce wa ghasala farjahu kenan sai da ya alwala sannan ya wanke gabansa a to haka yi ta ce ya yi alwala kuma ya wanke gabansa alwawu la taqtabi at-tartib a ka'idar larabawa amfani da kalmar wawu ba ta nuna biyo abu daki-daki kalmar wawu ba ta nuna tartib ba kamar kalmar summa ba kalmar summa ko da yaushe ta zo tana nufin tartib saboda haka akwai taqdim da ta'khir akwai kwan baya a cikin magana domin sai da ya wanke gabansa kafin ya yi alwala ruwayar ibn al-mubarak da Sufyanu Tsauri wanda shi kansa Bukhari ya fitar da ita a cikin wannan babu a babu Tasrifil Ghusl wato ya dan inda ya maimaita hadisin Maimuna din a can ya ambaci wanke hannaye da farko sannan wanke gaba sannan kuma goge hannu a ƙasa ko a jikin garu sannan kuma ya ambaci alwala banda wanke kafa sannan kuma game jiki da ruwa sannan kuma wanke kafafuwa kaga sai a ruwayar ta sai rika amfani da summa 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 haka sai yazo da abun a jere saboda haka a wannan ruwaya akwai kongowa kan baya akwai at-taqdim wa at-ta'khir yadda yake sai da ya wanke gabansa sannan ya yi alwala sannan kuma ya wanke gabansa sannan ya goge hannunsa sannan ya yi alwala sannan kuma ya ci gaba da wanke sauran gabansa na jiki a ƙarshen hadisi yake cewa haza ghusluhu min al-janaba wannan haza ghusluhu min al-janabati Isma'il yana cewa baya daga cikin maganar ita Maimuna wannan yana daga cikin maganar Salim ibn Abi al-Ja'd wanda shine ya ruwaito hadisin daga Quraysh Salim ibn Abi al-Ja'd shi ya ji hadisin daga Quraysh shi kuma ya ji shi daga Abdullahi dan Abbas ya ji shi daga Maimuna saboda haka ruwayar al-A'mash an Salim ibn Abi al-Ja'd an Quraysh maula Abdullahi bin Abbas an Abdullahi bin Abbas an Maimuna shi wannan hadisin na Maimuna tabi'ai guda uku ne a jere ga A'mash ga Salim ibn Abi al-Ja'd ga kuma Quraysh bararren bawan Abdullahi bin Abbas su uku duk tabi'ai ne kowanne yana ji daga dan uwansa don shi ilimi baya da wasu masu shi da za a ce su kadai ne ba za a karba a gurin wasu ba a'a tabi'i yana karba gurin dan uwansa tabi'i matukar da yana da abin da ya sani da wancan bai sani ba zai saurare shi ji abin da ya faɗa ya kuma ambato sunan shi cewa gurin wane ne sannan akwai sahabbai guda biyu a hada a cikin isnadin Abdullahi dan Abbas daga Maimuna daga Abdullahi dan Abbas ne ya ji gurin Maimuna dukkanin su kuma sahabbai ne na Manzo sallallahu alaihi wasallam don haka Isma'il yana cewa wannan maganar ta cewa hadhihi ghusluhu min al-janaba maganar Salim ibn Abi al-Ja'd shine mai wannan magana baya daga cikin maganar ita Maimuna haka Za'ida ibn Qudama ya rawaito hadisin daga Al-Amash ya kuma bayyana cewa wannan maganar ta mai ita Bukhari ya kawo hadisin Maimuna a gurare daban-daban ya kawo su a gurare daban-daban a babi daban-daban ya maimaita hadisin Maimuna a cikin kitabul ghusl din nan ya kai guri bakwai a cikin littafin sa gaba daya ya kawo wajen guri goma amma a cikin kitabul ghusl ya kawo shi guri bakwai ya kawo shi a nan ya yi masa babi ya yi ta fitar da hukunce daban-daban a ciki sannan duk inda zai kawo su sai ya bambanta isnadin wato sai ya kawo shi ta wata sabuwar hanya ba hanyar da ya kawo shi a baya ba domin ya nuna maka kwarewarsa da kuma zurfinsa cikin harkar ilimin hadisi Imam al-Bukhari ya yi hujja da hadisin Maimuna wajen halarcin rabe alwala kamar yadda hadisin nan yake nunawa sannan ya yi hujja da shi a wajen nuna cewa mustahabi ne lokacin da mutum zai yi wanka lokacin da zai wanke gabansa ya ɗebo ruwa da hannunsa na dama sai ya zuba a kan hannunsa na hagu sai wanke gabansa da hannunsa na hagu domin ya zo a cikin ruwayar Maimuna a nan ya taƙaita mana ruwayar akwai lafuzza da yawa wanda bai ambato su ba sannan domin a cikin ruwayar ta akwai sun ba afraga fi yaminihi ala shimalihi wanda bai kawo shi a nan ba sannan bayan ka Imam al-Bukhari ya kawo shi wajen nuna shar'ancin kurkure baki da shaƙar ruwa a wankan janaba domin a cikin ruwayar Abu Awana da ruwayar Hafs yana cewa thumma tamadda wastanshaqa sannan ya kurkure baki ya shaƙar ruwa wanda har ta sa mazhabar Abu Hanifa suke ga wajibi ne a wanka ka kurkure baki ka shaƙar ruwa amma sauran malamai ba su goyi bayan su ba ba su ba su ainihin goyon baya akan wannan ba, sun ce kurkura baki da shaka ruwa, wannan dai yana bin alwala ne, ita kuma alwalar a karantarta ba ta zama wajibi ba, to za a yi abin da bai zama wajibi ba, sauran wasu rassa nasa su zama wajibi. Shaka ruwa da kurkurewa duk haɗe suke da alwala, to ita kanta alwalar ba wajibi ba ce, ta za a yi kuma shaka ruwan su kaɗai su zama wajibi, saboda haka ba wajibi ba ne. Wannan ita ce magana mafi rinjaye a cikin maganganun malami. Sannan Imamu Bukhari ya kawo hadisin Maimuna har ila yau wajen nuna halaccin goge hannu, wato mustahabi ne mutum ya goge hannunsa bayan ya wanke gabansa, ya goge hannunsa a ƙasa ko da garu ko da sabulu, ya dai kawar da dattin da hannunsa ya taɓa yadda yake wanke gabansa. Domin a cikin ruwayar Maimuna ta nuna cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan sai ya goge, thumma daraba bi yadihi al-ardha ko at-turaba ko al-ha'ida, ya zo duka a cikin ruwayoyi daban-daban. Wannan yana nuna gogewa abin nan. A nan zaka iya cewa ko ya sa sabulu, zai iya amfani da sabulu, tunda duk abin da ake nufi dai ya zan hannunsa ya tsaftata, ya zama mai tsafta sosai, kamar yadda Imam Bukhari ya nuna a cikin babukansa. Kamar yadda muka faɗa, waɗannan hadisai guda biyu su ne manyan hadisai da sauran hadisai bayaninsu suke yi, amma duk harkar wanka na janaba sun kasance ƙarƙashin wannan hadisai guda biyu. Abin da ya rage mu sani a nan menene ake nufi wanka a shari'a. Abin da ake nufi wanka a shari'a yadda malamai suke ta'arifinsa, ifadatu al-ma'i lit-tuhuri ala jami'il badan ala wajhin maqsud, wato zuba ruwa mai tsarki, al-ma'i al-ma'u at-tahur, zuba fara ruwa mai tsarki akan jiki gaba daya a bisa wata sifa da aka yi bayaninta, shine wanka. Wata sifa da shari'a ta yi bayanin yadda zaka zuba ruwan a jikinka gaba daya. Akwai abubuwa da suke wajibta wanka a shari'ance, daga ciki wato da a ce mani zai fita daga cikin mutum, amma ba fita hanya ta lafiya ba, lafiyayyar hanya ba, a'a ko dai wahala saboda duka, an kama shi ana dukan shi mani ya fita daga cikinsa, za mu ce wajibi ya wanka? A'a, wannan ba shi ne yake wajibta wanka ba, ko wata cuta ta kama shi da zai rika ganin yana fidda maniyarsa, wannan bai fita ala wajhin as-siha ba, saboda wannan baya wajibta wanka. Wanda yake wajabta wanka shine wanda zai fita ala wajhi siha, sawa'un a farke ko kuma a cikin bacci. Allah ya ce wa in kuntum juruban fatahharu, da kuma inda Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu, ayar cikin suratul ba'ida sai ta zo a dunkule, wa in kuntum junuban fatahharu, in kuna da janaba ku yi tsarki. A nan ku yi tsarki yaya ne? Za ku yi tsarkin a dunkule, ta faɗa ayar cikin suratul nisa'i sai ta fayyace illa junuban wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kaga shine ma'anar fatahharu. Ashe fatahharu ana nufin ku yi wanka. A cikin sa hadisin Muslim, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, al-ma'u min al-ma'i, kaga yana nufin fitar bani yana wajabta wanka. Wannan hadisi bai da makomi, kada wani ya ce to idan bai fita ba, ko da mutum ya sadu da iyalinsa idan har bani bai fita ba zai wanka ba, a'a, makomin sa ya ci karo da wani hadisi na Abu Huraira da yake cewa idza jalasa baina shu'abi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusla anzala aw lam yunzil, hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim. Don haka za mu ce abu na farko da yake wajen sa wanka fitar bani da sha'awa a bisa hanya ta lafiya, ba hanya ta rashin lafiya ba ko hanya ta wahala, sawa'un a cikin bacci ne ko a mafarki, a bisa ko a farki, wato a mafarki ne ko kuma a farki, sawa'un daga namiji ne ko daga mace ne, kamar yadda hadisin Ummu Sulaym yake nuna lokacin da ta zo ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam hal ala al-mar'ati al-ghusl idha ihtalabat idha qala Annabi na'am idha ra'at al-ma', wanda har Aisha take ko Ummu Salama take mamaki yaya zaki zo ki yi irin wannan tambayar haka a kai tsaye haka ba ta jin kunya. to sai addini ba maganar kunya dan sai da ta fara inna Allah la yastahi min al-haq annabi ka san Allah ba ya jin fadar kunya fadar gaskiya hal ala al-mar'ati al-ghusl idha ihtalabat kama sai tayi wanka wajibi ne sai mafarki shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am idha ra'at al-ma shi kaga fitar bane daga namiji ko bace a farki ko a farki yana wajen wanka abu da biyu shine intiqa'ul qitalai kamar da hadisin Aisha ke idan taqal qitalani faqad wajaba al-ghusl idan mace idan mutum ya sadu da matarsa ko da kuwa wato bai fitar da maniyi ba to wanka ya wajaba akan su duka haka nan hadisin Abu Huraira a cikin sahihi ya nuna haka idan jalasa baina shu'abiha al-arba idan ya zauna tsakankanin kafafuwanta da hannayenta sun ba jihada san da ya tara da ita faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba sawa'un anzala aw lam yunzil yayi inzali ko bai yi ba wannan shine abin da yake mafi inganci ko da kuwa an samu wani sabani to amma wannan ce magana da hadisi karara suka nuna haka abu na uku da na hudu wanda suke wajen tawakka a musulunci akwai haila akwai nifasi da kowa ya san wannan yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid fala taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna to tatahharna shine wanka fatuhunna min haythu amarakumullah sannan nifasi shi ma ijma'i ne kuma tattu da ta haihu akwai wankan jinin biki akan ta abu na biyar islamul kafir kafiri ya zo ya musulunta idan kafiri ya musulunta malamai suna da magana uku akan ta zai yi wanka ko ba zai wanka ba magana ta farko wajibi ne ya yi wanka mutlaqan in an ce mutlaqan ana nufin yana da janaba wato ko bai da janaba kuma ba zai yi kafiri ya zauna bai da janaba ba ka san cewa saboda haka dole dai ya wanka kawai wannan yake mazhabar Malik da Ahmad da Abu Thawr da Ibn Hazm kuma shine ikhtiyari Ibn al-Munzir da Khattabi kuna ga wajibi mutumin da ya musulunta ya wanka akwai hadisi da suke nuna haka hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i hadisin Qais ibn Abi Qais ibn Asim cewa yayin da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya wanka ce amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bi ma'in wa sidr annabi ya umarce shi ya wanka da ruwa da ganyen magarya ya hada ya wanka wal aslu fil amr al wujub asali duk inda umarni yake wajibi yake nunawa sai in an samu wani abin da yake cire wannan umarni daga babin wajibi ya jefa shi a babin mustahabbanci tunda ba a samu ba anan sai suka ce mu bar shi a matsayin wajibi ne hadisin Abu Huraira wanda Imam Ahmad ya rawaito Ibn Khuzaima hadisin asalin sa akwai shi a cikin Bukhari da Muslim amma mahallu shahid bai zo cikin sahihaini ba ya zo ne a cikin riwayar Ahmad ya zo kuma a cikin riwayar Ibn Khuzaima yayin da Tumama ibn Usal ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai izhabu bihi ila ha'it bani fulan wa muruhu an yaghtasil ku tafi da shi lambun wane ku umarce shi ya shiga wannan dabbin ya yi wanka kaga anan annabi ya ce ku umarce shi ya yi wanka haka nan kissar Usayd ibn Hudayr lokacin da ya musulunta an Mus'ab ibn Umayr da As'ad ibn Zurara a wannan lokacin ya tambaye su yake cewa kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din yaya kuke yi idan kuna so ku shiga wannan addinin sai suka ce masa tagtasil wa tatahhar wa tutahhir thawbayka thumma tatashahhad shahadat al-islam ko shahadat al-haq thumma tusalli a cikin bayanin da suka yi masa sai suka hada masa da kai wanka ka tsarkake jikinka ka tsarkake sufarka kai kalmar shahada sannan kuma kai sallah wannan shi baya inganta al-Tabari ya rawaito shi a cikin littafin at-Tarikh yana da cikin sirar Ibn Hishab saboda haka wannan ya nuna kafiri idan ya musulunta ana umartar sa da yayi wanka kauli na biyu na malamai suna cewa mustahabbi ne yayi wanka sai dai idan ya zan a bisa janaba yake gabanin musuluncinsa to sai ya zan wajibi a kansa in ji Shafi'i da Abu Hanifa sai dai tambayar da muka yi ta ɗazu ita ce za ta zo kafiri ya zai zan bai da janaba sai dai in tunda yake bai taɓa aure ba kuma bai taɓa farki ba a kafirkin nasa kafin ya shigo musulunci ko watakila ya balaga kai wai kuma idan ya balaga sai ta ya to saboda haka kaga maganar ta su cewa illa idza kana junuban qabla islamihi sai in ya zame janaba kafin ya musulunta fa yajibu alaihi al-ghusl ba'da islamihi kaga adan sai mu ce to akwai yuwar ya zama ba kan janaba yake ba kafin ya zama musulmi saboda haka duk kafiri kawai idan musulunta zaman lafiya kawai kaje ka ce ya kada ka tsaya maka tabbe shi wai kai da janaba cikin ko babu ya ma san janabar a lokacin kawai da uku shine ba cewa ba zai yi wanka ba sune mutanen mabiya Abu Hanifa suta suke ba zai yi wanka ba saboda Allah ya ce kullu allazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam kaga ya kafirai in sun bar kafirci an gafarta musu abin da ya wuce da hadisin Amr ibn al-As wanda yana cikin a cikin sai muslim da annabi yake ce masa al-islamu yahdimu ma qablahu musulunci yana rushe abin da yake gabanin sai suka ce ya rushe hajjarabar gaba da abin da ake nufi anan zududi magana gafara ake wa kasancewar mutum yayin da naba shi ke na yi zunubi ai wanda za a ce an gafarta miki dan yayi wanka a ce in ka yi wanka an gafarta maka in ba ta wanka ba a wannan wani taklifi ne a kansa saboda haka idan har ya musulunta to wannan aya da wannan hadisi ba ta hana yi wanka tunda abinda ake nufi da su ghufranu dhunub gafarar zunubansa ake nufi kuma malamai ai sun yi ijma'i cewa kafiri in ya musulunta ana bin shi bashi za mu ce in yan tawi fallau ba ka salaf bashin ka kawai ka cinye ka ya zama naka ko kuma ya musulunta da kitasi a kansa wato ya yi kisan kai sai kuma ya musulunta wannan baya hana a yi mata kitasi sai dai a gurin yaƙi ne wato a gurin yaƙi ya kashe musulmi saboda a fito yaƙi san daga baya musulunta ba a ce a yi mata amma kawai ya dara gidan wani ya yi kisan kai musuluncinsa ba a sauke wannan kitasin da kansa saboda haka wannan janaba ba wai wani abu bane wanda yake da zunubi yanzu ake so a gafarta masa shi a'a yanzu ya shiga musulunci to a musulunci akwai sallah daga cikin sharadin sallah a yi mai janaba ya tsarkata shine kawai abin da ake gaya masa tunda ka musulunta to kai kuma kana da janaba kuma kana buƙatar ka kai sallah to je ka kai wanka kaga nan babu maganar yughfar lahum ma qad salam sannan suka ce wai ai akwai da yawa daga cikin mutane da suka musulunta wasu a gida ba a ji cewa annabi ya aika musu yi wanka ba ce duk wannan kasancewar ba ku samu labari annabi ya sa su yi wanka ba baya nuna cewa ba a sa su din mutum daga shi mun dai samu labarin cewa ya sa wani da wani da wani sun ishe mu hujja ba sai kuma mun samu cewa duk wani ma da ya musulunta annabi ya aika mu wani ya aika mu wani ya aika mu wani ba a buƙatar wannan yanzu abin da ya iso gare mu ya ishe mu yi hujja da shi an gane ko don haka maganar yayi wanka din nan shine yafi zama daidai don haka za mu lissafo da abin nan musuluntar kafiri daga cikin dalilan da suke wajabta wanka a musulunci sannan daga cikin irin abin da yake wajabta wanka a bisa kauli sahihi shine sallar juma'a kauli sahihi cikin kaulukan malamai shine mutum da zai je sallar juma'a wajibi yayi wanka sai da dama sun nuna haka akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri al-ghusl wajib على كل مختلف غسل الجمعه كي غسل الجمعه واجب على كل مختلف وانك الجمعه واجب كلمه واجب ما تا دوكا تاويلي تزو اشن با تا دا ودي تاويلي زاكا تشي واجب انا واجب غير مؤكد واجب تون دا يزو كاغا ان غاما مغانا وانك الجمعه واجب ني اكن دكان وندا يي بلغا وانا حديثين ينا cikin صحيحين ينا cikin بخاري ينا cikin مسلم اكو حديثين ابن عمر وندا شي ما ينا cikin صحيحين manzo Allah yake cewa man jaa minkum ila aljum'ati falyaghtasil wanda duk daga cikin ku zai je juma'a to fa yayi wanka saka kauli mafi rinjaye shine wankan juma'a ga wanda zai halarci sallar juma'a wanda ba zai halarci ta ba zama amma wanda duk zai halarci ta ya zama wajibi a kansa wadannan su ne abubuwan da suke wajabta wanka akwai wankan da yake mustahabbi ne ba wajibi bane kamar ghuslul idayn ba wajibi bane amma mustahabi ne akwai hadisi a cikin muwatta da yake nuna haka mutumin da yayi wato ya suma ya farfado mustahabi ne wanka annabi sallallahu alaihi wasallam istasala min al-ighma ya samu maye abin nan ba maye bakai suma ya farfado yayi wanka wanda ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiyar sa ta karshe lokacin da yawa shikewa haka ya suma da ya farfado sai aka kawo yi wanka to haka wannan wankan mustahabi ne ba sai yasa malamai suka kiyasta mahaukaci wanda hauka ya same shi idan ya dawo cikin hayyacin sa mustahabi ne a tashi ya wanka in kuma yana da janaba kaga wankan ya zama wajibi wanka saboda sanya ihramin haji ko umara shi ma mustahabi ne ba wajibi bane hadisin Zaid ibn Thabit a wajen Tirmidhi yana nuna haka sannan wanka domin shiga Makka shi ma mustahabi ne hadisin Ibn Umar yana nuna haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo wani guri da ake kira zutuwa da yazo wani guri da ake kira zutuwa kafin shiga Makka da dan tafiya ta kadan ya tsaya yi wanka to amma yanzu gurin wannan zutuwa in ka je gidan wani ne ko kantin wani ne sai da gwalla akwai cikin irin sababbin shiga musulunci nan da aka dauko su daga Turai aka kawo su jami'a nan karatu to aka zo farkon shekara akan je da su su yi umara to kafin a je da su umara akan ba su wato darasi akan sha'anin umara da haji da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su to aka ta karanta musu daga ciki aka yi musu cewa da yazo guri kaza yayi wanka ana tafiya cikin bus kawai wani cikin irin turawan nan sabon shiga musulunci yayi sai kwalla wa direba kira cewa a tsaya fa shi an zo zuwa yayi wanka zuwa idan za a tsaya da kai shi kansa direba bai san wani zuwa yanzu ba har sai ya kai wanka kawai duk guri ya zama garu ya zama gari kana shigowa kawai kantinan mutane ne da zabga zabgan gidan dai gidan wa zaka je kokko zaka ce annan manzo Allah ya wanka kai ba abu da wuri wanka sai hada ka da askari yanzu a maida ka kasar ba ce ga barawo an kama saboda kaga wannan sunna za ta yi wuya ta tabbaku a yanzu sai dai in ka san inda zuwa din take kuma akwai wata uwanka a gurin shikenan sai ka je kokko sa musu gida ya bude ka shiga toilet kai wanka amma ba ka ba kawai ka hakura sannan mutumin da ya zo wa matarsa yake so ya kuma komawa a cikin dare bai yi wanka ana san musabi ne yin wankan shi kansa anan hadisin Abu Rafi wanda Ibn Majah da Abu Dawud suka rawaito ya nuna haka sannan akwai hadisin Abu Huraira man iktasala man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda duk da akwai jayayya akan ingancin hadisin in ya inganta ya nuna musabi ne mutumin da ya yi wa mamaci wanka ya yi wanka sannan matar da take jinin larura matar da take jinin larura almustahaba to ita ma in ta ga dama duk sallah tana iya wanka amma bai zama wajibi ba bai zama wajibi ba kamar yadda Fatima bint Umayyah kanat taktasilu li kulli salati tana yin wanka ga kowace sallah wannan idan ta sa kanta bai annabi bashi umarce ta ba to amma sai mu iya cewa mustahabi ne in mutum ya ga zai iya yi a waɗannan hadisai guda biyu na Aisha da Maimuna za mu iya tato yadda wanka yake a jahaji abu na farko ga wanda zai yi wankan janaba ya wanke hannayensa guda biyu sau uku kafin ya sanya su cikin kwanon abin ɗiban ruwansa daransa ko akushinsa ko kafin ya fara wanki sannan ya wanke gabansa da dattin da yake gabansa da hannunsa na hagu sannan kuma ya wanke hannayensa bayan ya wanke gabansa ya yi amfani da sabulu ko da kasa ko ma da menene ne da zai wanke hannayensa yanzu ya sun tsarkaka sannan kuma ya alwala cikakkiyar alwala kamar yadda yake alwalarsa ta sallah in ya ga dama yana iya jinkirta wanke kafa sai da karshe in ya ga dama yana iya wanke kafarsa a karan farko kamar yadda hadisin Aisha da hadisin Maimuna suke nunawa sannan kuma ya kwara ruwa a kansa sau uku har sai ya ji ruwan ya ratsa wato can kasan subarsa ya fara da bangaren hagu sabin da bangaren dama sannan kuma bangaren hagu sannan in yana da suba ya tsatsefa subarsa sannan ya fara ruwa a jikinsa gaba daya ya fara da bangarensa na dama sannan kuma bangarensa na hagu in ya haka shi kina ya gaba wanka in ya jinkirta wanke kawawansa sai ya wanke su da kashi wannan shi ne wankan ba wani abu bane akwai matsaloli da suke da alaka da shi kanka wankan kamar misali mutumin da yayi wanka na janaba ba tilas bane sai ya alwala zai talla wannan wankan hadasi ne babba ya dauki don haka karami ya shiga cikin babba an gane ko Allah da ya faɗa alwala ya yi wa ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum وأرجلكم إلى الكعبين تيكبي وإن كنتم جنبا فطهروا بيكما شيء وإن كنتم جنبا فطهروا تنقوا مساكي الولابة لأك فنعال ولر أكتي أبان قولا لجنبا سيكوي وانسا duk ana siyaki in za ku yi sallah ku yi alwala idan kuma jaraba gare ku to alwala ba za ta isa ba za ta isa ta halata ku yin sallah ba sai ku yi wanka saboda haka da abin da yake gaba da da alwala shi za ku an gane ku alhadathul asghar shi ne da taharatu sughra alhadathul akbar sai taharatu kubra ita ce wanka in taharatu sughra za ta halata maka sallah min babu aula taharatu kubra da halatta maka sallah an gane ku saboda haka wanda ya tabbata a hadisi na Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah hasanun ne sahihun ne da gairi hadisin Aisha Allah kara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yatawadda'u ba'da al-ghusl min al-janaba in maza Allah ya wanka janaba baya yin alwala in zai yi sallah baya alwala a wata riwaya take cewa ya tafsilu yana yin wanka wa yusalli ya kuma yi sallah abinta ko yi salli rak'ataini wala urahu yuhdithu wudu'an ba'da al-ghusl yana yin wanka ya sallaci raka'a biyu kuma bana tsammanin yana saki alwala bayan wannan wankan wannan shi ma yana cikin sunan Abi Dawud da Muslim Imam Ahmad hadisi ne sayyid al-ghairi Ibn Umar yana cewa idza lam tamustafarjaka min ba'di an taqdi ghuslaka fa ayyu wudu'in asbaghu min al-ghusl yace idan baka shafi gabanka ba bayan ka gama wankanka wannan tsabita kaulin cewa shafar gaba yana warwar alwala idan har ka gama wanka sannan kuma ka dawo ka shafi gabanka ba yace to akwai wani wata alwala da tafi cika sama da wankan saboda kaga wannan wankan a matsayin alwala yake saboda ka mutumin da ya fito daga wankan ce na ba zai yi sallar ta kai tsaye ba tare da ya saki alwala ba haka nan wacce ta yi wankan haila ita ma a matsayinsa matsayin wannan wanka yake shi ma hadathul akbar ne aka dauke shi ma ba sai an yi masa alwala ba sawa'un a cikin wankan kayi alwala ko baka yi ba kada wani ya ce ai waccan alwalar ce take ta aiki ita wannan alwala ai mun ce ba wajibi bace a wankan saboda haka shi wankan bai zama yana zaman kansa koda da alwala ko babu yana nan illa iyaka yin alwalar sifa ce ta kamala rashin yin ta ko baya nuna wankan bai yi ba idan aka samu mujibatul ghusl sun hadu mutum ya zan mace ce ta zan ta ga haila ga janaba wato ga haila ga janaba ko ga janaba ga wankan juma'a to wanka daya ya isa ka biyu ta yi wanka daya ya isa wannan shine kauli na mafi yawancin malamai babu dalilin da zai sa a ce kowane wanka sai ta yi masa sai ta kowane abin da sai ta yi masa wankan sa daban illa iyaka ta yi niyyar yin wankan biyu shikenan haka nan idan mace ta yi janaba ta same ta sannan sai haila ta zo kafin ta yi wanka janaba ta same ta ba sai wanka ba sai haila ta zo to mafi ingancin maganganun malamai shine bai zama wajibi akan ta ta yi wankan janaba abinda ya zama wajibi akan ta idan ta yi tsarki shine ta yi niyyar wanka guda biyu tainiyar wankan janaba sannan kuma wankan haila amma ba wajibi bane bayan haila ta zo mata tana da janaba a ce sai ta yi wankan wannan janaba din a lokacin a tana iya wanke gabanta shikenan ta tsarkaka amma ba za ta sake yin wani wanka ba sai idan hailar ta dauke ta ta hada ta yi musu niyya biyu ta yi wanka daya wanda a takaice shi ne abin da ya shafi hukuncin wanka akwai wasu matsaloli da za su zo a cikin hadisan da za mu karanta nan gaba kamar namiji da mace su haɗu su yi wanka a lokaci ɗaya shi ne hadisin Aisha wanda za mu karanta a nan gaba saboda haka yawancin abubuwan da za su zo da dama mun yi bayanin su a nan saboda haka za ku ji hadisan da za su zo nan gaba kamar tabus sun riga bayanin su ya gabata a cikin hadisin Maimuna da hadisin Aisha kamar yadda muka ce hadisin Maimuna da na Aisha su ne iyaye a wannan babi sauran hadisan da ƴaƴansu ne suna mara musu bayani Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in salatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace malam me yasa limaman ahlus sunna na juma'a ba ta rike sanda yayin hutuba? Kuma ya halatta miji ya sadu da matarsa alhalin tana da ciki, to rike sanda a yayin hutuba? Na'am, ya tabbata cikin sunna rike sanda din, amma ba wajibi bane. Idan liman ya ga zai rike, ya rike. Idan kuma kaga bai rike ba, to kaka matsa mata. Kuma a wani gurin ana rikewa, kadai da cewa ma ba a rikewa, wasu masu ba suna rikewa, ni na san masu rikewa din. Wanda ya ce ina kiwon kaji amma ina ba su dusa ta giya, malam wannan ya halatta uba laifi, Allah ya ba mu. To, abinda aka wanda yake da taklifi akan shi ne dan adam da aljan, an dora masa wajabcin kada yayi kaza, wato yayi kaza kuma ya bar kaza. Amma dabbobi babu wannan akan su, ba ka cewa abinda aka haramta dan adam ci to ya zama wajibi ita ma dabba ka ci, ka haramta mata. Yanzu karen gidanka ya kama mushe, wata ce haramun ne ya ci mushe ba kai, saboda mushe haramun ne a gunka. Abinda ake la'akari da shi a nan, kada ya zan kawai zai cutar da ita. Sannan kuma abu na biyu, shin sayan wannan dusa ɗin zai taimaka wa masu sana'ar giya ɗin? In zai taimaka musu, to wannan shi ne abin dubawa. Haka saye abinda wani zai samu ƙarfin saban Allah, to wannan ya shiga ƙarƙashin wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, kada ku taimaka wa juna akan abin da yake saban Allah ne. In ka san in ka saya abunsa zai samu ƙarfi, ka ƙara masa jari akan saban Allah, to wannan shi ne abin dubawa. Amma ba wai ita kazar ta ci ba, wannan ba wani abu. Matuƙar dai ba bincike ya nuna cewa kazar za ta cutu ba ita ma, to da abinda kuma za ta cutu, to bai kamata ka ciyar da ita ba, wani ya ci shi ma cutu. Ɗayar maganar mutum ya halatta ya sa ta matar tana da ciki, ya halatta mana. Wanda ya ce wai dan Allah imamun da sa'i kashe shi aka yi, kuma suwa suka kashe shi, kuma saboda me suka kashe shi? To gaba ta farko, kashe shi aka yi, na imamun da sa'i kashe shi aka yi, suwa suka kashe shi? Mutanen Sham, mutanen Falastin, kusan Falastin tana cikin Sham. Kun san a waccan lokacin, a lokacinsa, imamun da sa'i ya bar duniya hijira tana 303, kaga ƙarshen ƙarni na uku kenan. To a wannan lokacin abinda yake tashi, yawanci duk mutanen Kufa za ka same su suna da tashayyo, suna da shi'anci. Mutanen Sham za ka same suna da nasu, wato mutanen Kufa ƴan gani kashenin ɓangaren Alini. Kun san abinda da ya faru a tarihi na yaƙe-yaƙe, ƴan gani kashenin ɓangaren Alini. Akwai masu saukin ra'ayi, akwai masu tsauran ra'ayi, akwai waɗanda suke madaidaita. Hakanan su kuma mutanen Sham ƴan gani kashenin Muawiya. To a wancan lokacin abinda ya faru tsakanin ɓangaren mutanen Iraki da mutanen Sham ba a manta shi ba, yana yawo. Kusan duk wanda aka haifa a Kufa, da wuya a haifi mutum a Kufa ya girma bai tashi yana da tashayyo ba. Kuma har yanzu kun ka kula cewa shi an ci baƙar shi'a ta yanzu kusan tana nan a cikin Kufa ɗin. Duk da cewa a wancan lokacin dan an ce mutum yana da tashayyo, ba ana nufin irin wannan shi'ar ta mutanen Iran ta zaɓi ta bai gaba ɗaya ba. A'a, shi'a ce ta jin goyon bayan Ali da kuma jin haushin waɗanda suka yaƙe shi. Iyanar ta tsaya, don haka ba a zagin Abubakar da Umar ko bacin su Abu Huraira da sauransu. Amma dai sunan shi tashayyu, domin suna nuna wala'i da goyon baya ga Sayyidina Ali. Har ta mutanen Muawiya ce ake musu shi'atu Muawiya. Za ka kalmar shi'a da tana nan magoya baya, kafin ta zama ta rikide ta zama wani addini na maguzawa masu bautar rubu. To mutanen Sham duk wanda ya tashi ya girma zai tashi ya ji cewa shi ɗan gani kashe ni Muawiya. don haka duk mutanen Iraki da waɗanda suke tare da Sayyidina Ali haushin da yake ji har da mutanen kirki kuma a ciki kaga nan akwai karkashe kaucewa haƙƙi don haka wannan shi ake kira nasibanci ahlus sunna ba sa tare da shi'a masu kuzuruta sha'anin Sayyidina Ali da ahlul bait har suna sukan sahabbai ba su kuma tare da mutanen sham nasibawa masu kuzuruta sha'anin Muawiya har suna taɓa martabar wasu daga cikin ahlul bait ko wanda suka tsaya tare da Sayyidina Ali to sai zan yana daga cikin hikima ta malamai kamar yadda muallimi yake faɗa a cikin littafin shi At-Tanki malami in yazo guri yaga cewa ga a wuce darajar abin da matsayinsa da Allah ya ajiye to sai wata wani shaguɓe da zai nuna kamar wannan mutum bai kai inda kuke yanzu ba ba dan ko ba dan ya rage musu kaifin irin ra'ayin ta mutu da suke da shi akan mutum kamar mutumin da zai shiga da zai shiga garin abin nan garin Kufa ya ga cewa suna da wani ra'ayin ta mutu game da Sayyidina Ali shi kuma a lokacin sai ya yada wato aqidar abin nan hadisan falalar sahabbai da manyan al-ashrar al-mubashirin bil janna da sauransu dan ya kashe wato kaifin wancan shi aji haka nan mutun yazo cikin mutanen Sham a wancan lokacin a yanzu duk wannan fa ya zama kabaru kana a Sham a Sham yanzu musulunci ba ake so a yi kamar irin ƙasar Siriya da ba addini yanzu ƙasar duk cikin ƙasashen Larabawa babu ƙasar da wai mutum an bata masa rai yana jin haushi sai zagi Allah sai a Siriya ba Laraban Siriya in dai ba wanda ya fahimci addini bai zama sunna ire-iren mutum din da zarar ran sai ya baci ko matarsa ba ta masa rai ko dan sai ba shi haushi kawai sai dandago wani zaki sai tsirka ubangiji abu ne mai sauki a gurin ya wai alamar ya fita take na sai zagi Allah to kaga waɗanda suke haka musulunci ba ake so saboda nusairiya kun san su shugabannin ƙasar kun san su hafizul asad da shi wannan wanda yake basharul asad ɗan nusairiya ne aqidar nusairiya aqida ce ta batiniya wato hatta shi a Allah wanda suke da shi'ar waɗannan dan shi'ar waɗannan sun wuce ma na waɗannan shi'ar Iran bakar shi'a ce nusairiya dan ɗan nusairiya zai iya taka alqur'ani ya bi ta kansa ya wuce ba abin da ya dame shi da su da durus to su ne suke mulki a Siriya saboda haka sun kashe musuluncin sun kashe koyarwarsa kun san su suka fitar da albani karfi da yaji dole ya dawo jodar da zama bayan sun daure shi wata shida a kurkuku aka jefo shi boda sai dai wata shida ana neman kasar da za ta waye da ya shigo kasar saboda sunna to wannan ina muku maganar da can yanzu babu maganar wani nasibanci a cikin kasar Sham to a wancan lokacin duk yaro yana tashi da wannan nasibancin to daidai wannan lokacin Imamun Nasa'i a matsayinsa na malamin sunna malamin hadisi ya shiga ƙasar ya shiga Falastin kun san mutumin Nasa'i ɗaya daga cikin garuruwan Bawara Annahar cikin ƙasashen abin nan Afghanistan din nan daga can wannan yankin ya fito to ya zo ya shigo Sham a lokacin ya zo ya samu sai ya Sayyidina Ali bai da wani matsayi a gurin sai dai Muawiya kawai sai ya rubuta littafin sa Khasa'isu Ali dan ya dawo da su daga batan suka yi wakin cirindo suka ce ka rubuta Khasa'isu Ali dan ba za ka rubuta kuma Khasa'isu Muawiya ba sai ya ce da kuke so rubuta kuna so rubuta hadisin la ashba Allahu batna hadisin da Muslim ya rawaito lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo Muawiya sai aka da aka ce abinci yake ci sai ya ce la ashba Allahu batna kada ka goshi sai ya ce kuna so rubuta hadisin kada Allah ya kosar da kai sai suka ji ya zagi Muawiya kenan shi kuma yayi haka ne dan ya rage musu wannan kaifin abin da take shine suka rika suka yi ta dukan shi har sai da ya mutu haka suka jawo gawar ta giri suka yadda shi a tsaki wannan shine dalilin kashe shi da kuma waɗanda suka kashe shi saboda wannan dalilin da zasu ce dan shi a ne amma me ya yi da shi a ci ga hadisansa na kuna karantawa da shi an ba su su ji saboda wannan abin da ya faru shi ne yasa su wasu ce ai dan shi'a ne to kaga su waɗannan mahaukata ne to wannan shi kuma so yake a gaya masa hadisin bitaka hadisin bitaka ɗajin mun sha faɗarsa a nan wanda zai zo an gama masa hisabi ranar gobe kiyama an gama masa hisabi ya tabbata cewa kawai wuta zai tafi ko ba taya a lokacin Allah madaukakin sarki ya ce shin ba sun rubuta maka laifi dan sun zalunce ka mala'ikuna sun cuce ka sun rage maka wani abu ko sun kara maka wani abu ya ce ya ubangiji duk abin da aka faɗa din nan aka rubuta haka laifukan duka aka ce din nan nayi sai ubangiji ya ce to ai kana da wata hasana da ba a kawo ta ba har yanzu da tsaya yiki ce cewa wata hasana ce kuma gashi an kawo masa sijillan laifukansa guda wato an kawo masa fayil wajen cin fa'i kowanne fayil cike da laifukansa baddal basar iya ganinsa laifi ne sai aka ce akwai wata hasana da kake da ita guda daya wacce har yanzu ba a kawo ta ba sai yake ganin kamar ba wasa ake masa shi ba ga sai a daina masa izgi shi a akwai sai aka dauko ta yar dan kati ne haka dan karami shi da bitaka din dan kati ne a cikin sa an rubuta ashhadu an la ilaha illallah sai ki ta za a yi wannan dan kati ya rijaye waɗannan jimajiman fayilin lukan guda ta tsaye to wannan kalmar la ilaha illallah ana dora ta akan mizani sai ta rijaye duk waɗancan laifuka ki a tafi da shi aljanna wannan shi ne hadisul bitaka malamai suna faɗar sa a babin falalar tauhidi ka mutu da tauhidi babu shirka a cikin shi a nan wato kalmar la ilaha illallah ka mutu kana da ita ba tare da kai mata tsangaro ba ka abin da dinta ka mata karan da shirka to ana sa ran wanda zai mutu da la ilaha illallah ba tare da ya je wa Allah yana da shirka ba ubangiji ya cece shi mai ta hanyar da ba ya zato wanda ya ce yana da fili da ya sanya da ya saya don kasuwanci shin duk shekara sai ya fitar masa da zakka na'am duk filin da ka saya don kasuwanci yana cikin kadararka saboda haka zaka fitar masa da zakka filin da ka saya don ka gina ko ka gina wa 'ya'yanka wannan shine ba a fitar masa da zakka sannan kuma yace yana da kujeru da rumfuna da yake bada hayarsu kuma sun kai shekara idan zai yi zakka kudinsu zai lissafa ya fitar da zakka ko kuma kudin da aka tara ta hanyarsu to a waɗannan kantuna da waɗannan kujeru ba kudinsu za ka lissafa ba kudin da suka tara kudin da suka samu su za ka lissafi ka fitar musu da zakka abinda ka saya ko gidan da ka gina don ka sa haya to kudin hayar da kake karba su ake fitar da zakka ba shi gidan ba motar da ka saya don rinka maka tasi ko babura don a yi maka acaba to ba su za ka yi lissafin kudinsu ba lokacin da shekara ta yi abinda suka generate kudin da aka samu ta hanyar su za a lissafa idan har sun cika shekara ta zagayo a kansu kuma sun kai nisabi sai a fitar musu da zakka amma waɗannan kadarorin da ake wato ba da su haya ko ake ba abin nan haya da su to su ba a fitar musu da zakka amma abin da filin da ka saya dan ka sayar ka ci riba to wanda yana cikin kadara shi wannan zaka fitar masa da zakka ina ga waɗannan sun isa dan na ga lokaci yayi nisa da fatan Allah madaukakin sarki wa madaukakin sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi